Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan kodi yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Asaro barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa shugabannin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben gwamnatin jihar Ekiti da aka yi.
Babu matakin da za mu dauka wanda ya yi mu gazzaya ko don za a bi mana kadin zaben mu.
Har ila yau a Najeriya ana cece ku ce a jihar Adamawa bayan da hukumar kula da tsarin birni ta sa aka cire allon hotunan tallata gwamnatin jihar Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo dake neman takarar shugaban kasa. Idan aka biyo mu a cikin shirin za a ji dalilin daukan wannan mataki. Muhammad Lalo ne yake jagorantar shirin ina kuma tare ne da sahaba Imam Aliyu wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump tsaye a gefen shugaban Rasha Vladimir Putin ya ayyana cewa bai ga wani dalili da zai sa ya amince cewa Rasha ta shigi a zaben Amurka wanda ya kai shi ga zama shugaban kasa ba. Duk da cewa manyan hukumomin leken asirin Amurka sun hakikance cewa hukumomi a Moscow sun yi hakan. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka daga jam'iyyun nan duka biyu sun maida martani kan matsayin na shugaba Trump tare da nuna cewa sun kadu da kuma takeicin ganin ya gaza goyon bayan hukumomin leken asirin Amurka. A taron manema labarai na haɗin gwiwa da yadda shugaban na Rasha. Senator John McCain wanda jiddin mai sukan lamirin gwamnatin Trump ne ya ce taro da manema labarai da aka yi yau a Helsinki shi ne mataki mafi zubda mutunci da wani shugaban Amurka ya taɓa yi da za a iya tunawa. Barnar da rashin basira da girman kai da nuna ƙauna ga shugabanni ƴan kama karya ba shi misaltuwa. Haka su ma ɗan jam'iyyar Democrat ba su yi wata kumbiya-kumbiya ba a nasu martanin. Shugaban marasa rinjaya Chuck Schumer daga jihar New York ya ce shugaban na Amurka ya goyi bayan matsayar Putin kan dukkan itifaƙin da hukumomin leken asirin Amurka suka yi kan batun kutsen na Rasha. Ya amince da maganar KGB maimakon bayanan maza da mata ma'aikatan CIA. Dan majalisar wakilai daga Virginia ɗan Democrat Gary Connolly ya faɗa ta shafin Twitter sa cewa Trump ya samu sabon aiki shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha. Jami'an Amurka da na NATO a Afghanistan sun karaita rahotanni a kafofin yada labarai cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umurci manyan jami'an diplomasiya su nemi yin shawarwari kai tsaye da kungiyar Taliban a wani yunkuri na farfaro da shawarwari da kungiyar ta mayakan sa kai da zammar kawo ƙarshen yakin da ake yi a ƙasar na tsawon shekaru 17. Jami'an Amurka da na Afghanistan da dama sun tabbatar da wannan rahoto kamar yadda jaridar New York Times ta faɗa. Amma jiya Litinin kwamandan mayakan NATO a Afghanistan General na mayakan Amurka John Nicholson ya ce yana so in sake jaddada sanarwar da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fitar. Yana cewa duk shawarwarin wanzar da zaman lafiya zai hada har da batun makomar dakarun ƙasa da ƙasa. Kuma Amurka a shirye take ta yi aiki tare da kungiyar Taliban, gwamnatin Afghanistan da jama'ar ƙasar domin samun zaman lafiya da gumammiya. Ya ce an karkata maganar na Pompeo. Jiya Litinin Majalisar Dokokin Masar ta zartar da dokoki ciki har da ɗaya wacce za ta bai wa ƴan ƙasashen ƙetare izinin zama ƴan ƙasa muddin suka aje kuɗi $400,000 kimanin naira miliyan 150 a wani bankin ƙasar. Hakanan zai dogara ne idan mai ajiyar ya kyale kuɗaɗen a bankin na tsawon shekaru 5 kuma ya ci gaba da zama a ƙasar. ƴan majalisar sun ce waɗanda za su ci gajiyar wannan shiri ba za su samu izinin shiga ko ƴancin siyasa ba sai bayan waɗannan shekaru. Wasu ƴan majalisa da masu sukan lamirin kafofin sada zumunta sun zargi shugaban ƙasar Abdul Fattah el-Sisi da saida ƴancin ƙasar ga masu zuba jari. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Gwamnatin Trump ta shigar da ƙara gaban ƙungiyar da take sa ido kan harkokin cinikayya ta ƙasa da ƙasa inda take ƙalubalantar ƙasashen China da ƙungiyar tarayyar Turai da ƙasar Canada da Mexico da kuma Turkiya. Wakilin Amurka kan harkokin cinikayya Robert Lazziga ya ce ramuwar gayya na ƙara kuɗin haraji kan kayayyakin Amurka da ya kai $28,500,000 cewa hakan ya saba wa ƙa'ida. gwamnatin ta Amurka ta dage cewa ƙarin kuɗin fito da ta'aza tun farko kankara fa da dalma suna kan ƙa'ida saboda batun ya shafi tsaron ƙasa amma matakan gayyar sun saba ƙa'ida tun farko a jeli tinin asusun ba da lamuni na duniya wato IMF yayi gargadin cewa ci gaba da rurutu rikici kan harkokin cinikayya zai yi barazana ga farfadowar tattalin arzikin duniya A Indonesia gungun mutane sun kashe kadodi kusan 300 a wani wuri da ake kiwon su a lardin Papua dake yammacin kasar. Mutanen sun dauki matakin ne a zaman ramuwar gayya saboda mutuwar wani mutum da kada ta kashe shi kamar yadda jami'an kasar suka fada a jeli Litinin. Adadin kadodi mai tanda 92 ne daruruwan mazauna kauyen suka kashe bayan da suka yi jana'izar mutumin da kada ta kashe dan shekaru 48 da haihuwa wanda ya rasa ransa bayan da yaje inda ake kiwon kadodin domin ya yankawa dabbobin sa ciyawa jami'an kasar suka ce suna aiki tare da ƴan sanda domin gudanar da bincike sanin cewa laifi ne a kasar mutum ya kashe kada
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC A Najeriya shugabannin jam'iyyar adawa ta PDP a kasar na ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben gwamnatin jihar Ekiti da aka yi karshen makon da ya gabata. Hukumar zaben jihar ta Ekiti ta bayyana dan takarar APC Dr. Kayode Fayemi a matsayin wanda ya lashe zaben. To amma jam'iyyar adawa ta PDP ta ce bata gamsu da sakamakon ba, kamar yadda shugaban al'ummar Hausawan jam'iyyar PDP na jihar ta Ekiti Musa Hamid ya fara fada a hirar su da wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal.
Ai ba nasara ta yi ba a Alhaji Umaru Tambuwal jama'iyyar APC ta dai yi kwaki don ba ta da hurumin cewa ta ci zaɓe
to amma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta ayyana shi dan takarar gwamnan jam'iyyar APC John Kayode Fami a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar Ekiti
a hukumar APC za ta cewa ba hukumar aina ba da hukumar aina ce da ta tsaya ta tantance wanda ya ci zaɓen nan ta bashi
kana ganin ba sai da ta lissafa alƙaluman ƙuri'u ba kafin ayyana sakamakon zabe
ya kaka ganin zabe na gaskiya za a bada sakamakon zabe misalin ƙarye uku na dare
to amma akwai masu sa idanu daga kasashen waje da kasashen turai da amurka waɗanda suka ce sun gamsu da wannan zaben
to su sun wadar ayin mu ba mu gamsu da shi ba wakilan mu da suka yi ejen namu gaba ɗaya koran su aka yi daga aina ba a bari suka tsaya suka saurari da an ka zabo daga wurin kolin budin da aka yi zabe ba har zakuwa
Kana na yin tun wurin kada ƙuri'a har zuwa wurin tattara sakamakon zaɓe an kori dukkan wakilanku ne.
Ainihin na an ka kori jami'an tsaro suka kori wakilanmu.
Wane mataki za ku ɗauka kenan?
Babu matakin da za mu ɗauka wanda ya yi mu garzaya ko domin a bi mana kadin zaɓenmu.
To wannan kana magana da yawunka ne koko kana magana da yawun gwamnatin jihar Ekiti koko kana magana da yawun gwamnan jihar Ekiti?
Matsayina na jigo jama'iyyar PDP nake wannan magana. Bi matsayina na jaman na PDP.
Chairman watan a takaice dai baku amince da zaben ba kenan
ah ina ko za mu amincewa da zabe tunda ba a yi ba ka idan ta ba zabe duk dan jihar Ekiti ya san jama'iyyar PDP ta zabe dan APC ma zai yi wa duk sakani da Allah ya san jama'iyyar PDP ta ci zabe
to idan ita ta ci zabe me yasa ba a ayyana da cewa ita ce ta ci zaben ba a jihar Ekiti
ita aina ita ta son zuciya wurin wadan sakamakon zabe
ba ka ganin wannan zargi ne kawai kake yi
a ina mutum ke zargi ta saka abin da an ka kwace mai da karfi da yaji
shugaban al'ummar hausawan jam'iyyar PDP a jihar Ekiti Musa Hamid kenan Tare layu a Najeriya ana cece kuce a jihar Adamawa bayan da hukumar kula da tsarin birni ta sa aka cire allon hotunan tallata gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dankwambo dake neman takarar shugaban kasa daga yola ga rahoton Ibrahim Abdulaziz
Rahotanni na cewa gwamnatin jihar Adamawa ne ta hana kafa allunan tallata takarar gwamnan jihar Gombe a wasu wuraren hada-hada jama'a batun da yanzu ke ci gaba da jace kuce a ciki da ma wajen jihar Adamawa shi dai gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dankwambo na mako cikin waɗanda suka nuna sha'awar su na tsayawa takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2019 kuma wannan umarni na cire alluna da mahotunan gwamnan na hukun shi ne a cikin wata wasiƙa da hukumar kula da birane ta jihar wato Adamawa State Urban Planning ta aike wa ofishin kamfen ɗan Kombo to sai dai kuma wannan umarni tuni ma ja martani mai gautsi daga magoya bayan gwamnan jihar Gombe da ke cikin jam'iyyar PDP inda suke zargin ma da walakin waye goro a miya Alhaji Halilu Hammanjo da Gire kusa nema jami'ar ta PDP Adamawa na ku cikin magoya bayan gwamnatin jihar Gombe yace tun farko ma sai da suka nemi izini tare ku da bin dukkanin kudaden da suka kamata a biya wa hukuma to kuma sai ga sako da gwamnatin jihar inda ku ta bada umarnin da cire alluna da mahautunan dan kombo
aka bi dukkan ka'idoji aka je hukumar nan da ake biyan kudi ma'ana hukumar nan ta raya birane arban planning an je an biya kudi suka nemi kudi a biya 1 million an biya 1 million an gama komai har an zama an saka hoton sa a sama wanda ya zama duk inda ka bulo za ka hoto sai ga doka daga office secretary of state Adamawa zuwa ga general manager na wannan hukuma cewa wannan biya da aka ce a biya na 1 million an janye kuma an ba da letter a rubuce cewa aje a cire wannan hoto na Talban Gombe gwamnatin Gombe Alhaji Bransan dan Kombo wannan ya sa muka duba wannan ba demokradiya bace wannan kuma babu adalci a ciki domin ba yana jam'iyyar APC bane kuma shi ma gwamnati ne a wata jiha
me yasa mai kuke tani yasa ita gwamnati kamar da kuke zargi kanta ta bada wannan umarni kada cewa a sa hoton sa a nan
to na farko zai yi shi gwamnatin jihar Adamawa yana da wani manufa na musamman
kawai yanzu duk ƙarin ji daga bakin shugaban hukumar Raya Birane na jihar Adamawa ko abun ya ci tura to sai dai kuma commissioner yaro labaran jihar Ahmad Sajo ya kuma bayyana dalilan daukan wannan mataki
suka je suka makala hotunan sa basu tuntubi hukuma ba basu bincika ba allunan hotunan nan kuma billboard din nan akwai hukuma ta Raya Birane wato urban planning wanda ke kula da wannan akwai kuma kudaden shiga da ake biya basu yi magana da kowa ba basu biya wa ɗan kudaden ba hatta wanda suka kafa wannan allon ma basu tuntube su sun ji yaya me suke ciki ba tunda dai karfin nasu ne ai in za a sa hoton wani akai ai su ma ya kamata dai a biya su wani abu to basu yi wannan ba gaba ɗaya suka karbi kudi a waje dan kombo suka zo nan suka makala wannan abin to hukuma sai ta jawo hankalin su cewa ya kamata su biya wani abu
jihar Adamawa dai ita ce ma jihar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya fito wanda shi ma ya ayyana aniyarsa na tsayawa takara ina jam'iyyar PDP kuma wannan mako na zuwa ne yayin da jam'iyyar ta PDP ke ma shirin gudanar da wani babban taro na jihar Arewa maso gabas a wannan Asabar Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tumarin la yanzu agogo anan na cewa karfe 3 da rini da minti 13 bari mu shakata da wannan waka
Sargen bole ubangala de ma zaki baya gaga baba Sargen bole ubangala de ma
karfa ba ruwa ne jirage ba mai bada uban Abubakar ba ba ruwa ne jirage haske da bisa haske ummalo kai me ne daga rauta haske da bisa haske ummalo kai me ne daga rauta eh ko ban iya hillanci ba sai na gode masarki da yaran Allahu ke jam ummalo abba kai ala raine ummalo abba kai ala onan ummalo abba kai Allahu ke sabungo me yatti Allah me yatti annabi
to marigayi dan kwairo kenan ana tare ne da sashi Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC yanzu ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin bu na adawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC dake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A shirin da ya gabata, bakon namu Muhammad Bello, lauyan nan kuma masanin dokokin hanya da tuki a Najeriya, ya dauko bayani akan irin mataki da dan kasa zai iya dauka a duk lokacin da ya ga wani matukin mota ko kuma wani jami'in dan sanda ko kuma na hukumar road safety baya aikin sa da kyau, inda yake zai iya kai karar su ga hukumomi da suke aiki a karkashin su. A yau ma zai ci gaba da wannan bayanin ne.
Dan yawanci na kai yawanci na dan sanda da shi ma ka shawo sai da aka ci na kan shi na yanzu a jikin yankon nasu yau kuma suna da shirin nan mu zai suna aiki a cikin yankon nasu idan kai a matsayin ka na dan kasa kan mu ka ga abubuwa da ake gudana ba su da ake ne yanzu da mata a cikin ana gudanar da su ba kana da dama ka ga kishura yan wannan jami'an da kuma suna yin abubuwan da ba daidai ba kai ka a hukumar da suke aiki saboda a ja kullun su a gargade su
to idan fasinja
dama shi kan da ara idan an ma mai yi ko mun hanya abu da bai daidai ba kai da tsaya a gaban hukuma ka ce kana kalubalan ka shi wannan ma'aikacin sannan sai ka haka da ma'aikatar cewa ya kamata su zo su maka bayani kuma su wa ko su bayani na kare abin da suka aikata da Allah ya abin da ya kamata su yi nan da doka ta bayar da masu yi ko su yi sabani abin da doka ta ce a yi kana da wannan dama matsayin ka dan Najeriya
to a idan mun dir abin nan passenger na cikin mota ya huskanci musamman yadda motoci suke gudu fiye da kima kuma ya fahimci rayuwarsa ake wasa da ita nan kuma akwai wani damar da shi passenger yake da shi na kai kare shiga kotu
kware da dai so ba za ce ko yana da dama da kara su amma abin da ke shi ne kan ne fara tunanin kai kara kotu a yayin da yake cikin mota yana da cewa fatin da ya dore mai yana gudu da mota da yake kima ko kuma ya so ko mota da yake da yake kima ko kuma ya so so kaya da yake kima din da aka kai da ya aka ya ta kai da ya duka akwai wata namba ina da rosu ci tana special din ma ana kira ta toll free number wanda take yana gani ko 211 ko
babban damuwa da mutane suke dokoki da aka sama manyan motoci na tafiyar hanya misali irin manyan trucks dinnan wasu su sai su yi tafiya ko kuma wasu suna faki akan hanya akwai dokokin da aka sa manyan motoci kasu yi faki akan hanya har ma a wasu biranin an musu inda za su rika zuwa suna faki amma sai kaga motocin nan ba su zuwa suna faki kana ganin a matsayinka da masanin doka an kashe wannan dokar ce koko a rashin bin doka ce su wadannan motocin suke yi
a ba a kashe wannan dokar gaskiya ide ka tun wani lokaci haka yake abubuwa suka mutu ruwan da suke cike da wannan kuma ta faru kare da hoye ne kai da fakar ka gani duk wani ko jari da yawancin mutane da mutum suke yi faki a yadda ka kamata su yi faki da to a kashin gaskiya haka ne zan ka ci gani a yanki da gari
Malam Bello kafin ka ci gaba kace idan suna yi lokaci lokaci sai a rika zuwa ada musu gargadi haka dokar ta tada da hukunci za a musu ko gargadi
ba haka dokar ta tada ba amma ne duka ne zuwa wasu dokar dan zan kama su da wani hukunci za a yi musu to ka ba wannan dokar amma dai a rubuta shi a gona guda ake kira road obstruction idan aka kama da kan road obstruction to akwai tsaron da ake cinka kusa kai obstruction hanya
Yau ma anan ne zamu dakatar da hiran kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa. A madadin shi bakon namu lauya Muhammad Bello, masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Fage da kai baba yanzu kuma ga shirin wasu daga cikin jaridin jamhuriyar Niger
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama Refata daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa Najeriya yan siyasar Najeriya ku ji goron Allah ku yi siyasar kishin kasa al'ummar jihar ke ce muna muku fata
za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lokanar Ansuri wacce ta ruwaito cewa kamfanin Bolore ya fara barazanar maka kasar Niger da jamhuriyar Benin a kotu saboda zargin su da karfe masa kwangila ba akan ka'ida ba abinda ake ganin akwai yiwuwar kamfanin na Faransa ya buƙaci kotu ta umarci Niger biyan sadiyar biliyan 1900 na sefa domin ya rage asara alhali a aikace kamfanin ya gaza samar da layin dogon da aka yi alƙawarin sai shimfiɗa tsakanin biranen Yamai da Doso jaridar Lebanon na cewa hukumomin Niger sun sha alwashin hukunta duk wanda aka kama da yunkurin sata ko karɓar cin hanci ko kokarin fifita wasu ɗalibai akan wasu a yayin jarabawar bak din da aka gudanar a makon jiya Jaridar ta ambato ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu yana ja hankulan dalibai cewa kada su dogara da wani wajen neman wannan diploma da ke bada damar shiga jami'a sannan ya buƙaci jami'an gudanar da wannan jarabawa su yi adalci wajen fitar da sakamako Jaridar L'Eclosion ta bayyana cewa rikici ya ƙara sarkewa a jam'iyyar CDS Rahama wacce bangarorin ta ke takaddama akan maganar cancantar shugabanci inda wasu gaggan usoshinta suka bada sanarwar korar Maitre Boubacar Madugu mako guda bayan da aka zabe shi don maye gurbin tsohon shugaban jam'iyyar Abdulabo jaridar ta ce ana zargin Maitre Madugu da laifin shirya haramtaccen taro domin damƙawa kansa ragamar jam'iyya dalili kenan da uwar jam'iyyar ta zabi Ibrahim Halidu don shugabancin rukun ƙwarya jaridar Le Républicain na cewa Jam'iyyar Modern Lumana ta 'yan adawa ta gudanar da taron koli a ƙarƙashin jagorancin Hamma Ahmadu a birnin Kwatano domin tantauna makomar wannan jam'iyya da ke cikin halin maraici saboda hijirar da shugabanta ke yi a ƙetare. Batun tsayar da mutumin da zai maye gurbin Hamma Ahmadu akan kujerar shugabancin na Modern Lumana shine makasudin kiran wannan taro in ji Le Républicain. Mu cike sharhin na wannan mako da jaridar Le Nouveau Républicain. Wacce ta buga labarin wasu 'yan gwagwarmayar da aka gurfanar a gaban kuliya saboda zargin su da tayar da zaune tsaye a yayin wata zanga-zangar adawa da dokar harajin 2018 jaridar na cewa bayan zazzafar muhawarar da bangarori suka tabka a ranar 10 ga watan Yuli a yanzu hankalin baki daya ƴan Niger ya karkata wajen kotun Yamai domin jin hukuncin da alkali zai yanke a ranar 24 ga wata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Farfatan za a mana afwan wannan kutsen yanzu ga ra'ayoyin naku.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rafata daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa Najeriya. Yan siyasar Najeriya, ku ji tsoron Allah, ku yi siyasar kishin ƙasa. Al'ummar jihar Kitse, muna muku fatan alheri. Sabon gwamna, Allah ya sa a yi mulki cikin adalci da riƙon amana.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Habaji Bajoga, garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah ala kulli hal, zan yi amfani da wannan dama wajen taya jam'iyyar APC murnar nasarar lashe zaben jihar Ekiti. Ina fata al'ummar jihar Ekiti gaba ɗayan su za su aje bambancin siyasa, za su rungumi juna domin ciyar da jihar gaba.
Assalamu alaikum VOA, mai magana daga nan jihar Benue, tsofaffin malam Bako na malam Anas. Ina ce dukkanin APC na Najeriya, maza da mata, kace ko namiji, yaro da babba, murnan kama wannan jiha na Ekiti. Dama ai APC kowa ya riga santa, jam'iyya ce mai adalci.
Assalamu alaikum, zai hausa na Umar daga lafiya da yare. Zuwa muku karni sako na hukumar Najeriya. Ya kamata ku yadda aka tsira a koma ga noma, ya kamata a taimaka boda Fulani wurin kiyo, domin gaskiya kiran da Buhari ya koma noma, koma noma, tabbas za mu ta kira koma noma, amma an takura masiya, ya kamata hanga ta bude.
Assalamu alaikum, sayan Hausa na Radio VOA America, mai magana Hadi tsohon sarki Daura. Da Allah, ina so ku bani dama domin in yi kira ga gwamnatocin jihohi da na tarayya akan irin yadda ake wa jami'an tsaro rukun sakainar kashi, musamman kanana. Kamar yadda nake ji a kafafen yada labarai da jaridu, cewa gwamnati ta fitar da naira miliyan kaza da biliyan kaza akan harkokin tsaro. To fa ko nawa za a fitar, ba su yadda za a yi a samu nasara muddin ba a tsare haƙƙin kananan ma'aikatan tsaro ba.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump tsaye a gefen shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce bai ga da wani dalili da zai sa ya amince da Rasha ta shishige a zaben Amurka wanda ya kai shi ga zama shugaban ƙasa ba. Duk da cewa manyan hukumomin leƙen asirin Amurka sun haƙiƙance cewa hukumomi a Moscow sun yi haka. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka daga jam'iyyun duka biyu sun maida martani kan matsayin na shugaban Amurka, sun nuna cewa sun kaɗu da kuma bayyana takaicin ganin ya gaza baya da goyon baya ga hukumomin leƙen asirin Amurka a taron manema labarai na haɗin gwiwa da yadda shugaban na Rasha. Jami'an Amurka da NATO a Afghanistan sun ƙaryata rahotanni a kafofin yaɗa labarai cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci manyan jami'an diflomasiyya su nemi yin shawarwari kai tsaye da ƙungiyar Taliban.
Masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirin na hantsi a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikin mu Allah da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo, za a zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu mu dade shi Sahaba Imam Aliyu da yata ne gabatarwa, da kuma Solomon Abo da ya hada mana shirin. Sai injiniyan mu Darren Smith Muhammad Lalo ke cewa a wannan lafiya, daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC.